بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أقار جدد وغوديك الله سبحانه وتعالى مقوى مقومي يقوم أن يمتين ثلاثة جر الأربع يومنا أشيرين دقوق دوات صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشكرة تبود الريبيو الأربعين دقوق أتدى ميلادية يومنا أشيرين دوات انتار الشكرة تبود أشيرين دقوق من دعوانا مجلسين توحيدي ومن شيء قبل كاتم أن اللتاتي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية نبقم مالهم الدين المسلم شيء الإمام محمد بن عبد الوهاب من أفاتن الله سبحانه وتعالى يقابر كامسا إذن يمقوى سنة بي وتنظم دمك يتك الشيء منقمة مقدمة لشيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب yayin wannan littafi nasa a gaban da muka tsaya shine inda malam yake cewa fa ahammu wa fiha wa ashaddu khataran adamu imani alqalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa in idafa ila dhalika istihsanu ma alayhi ahlu al-jahiliyya tammatil khasara kama qala ta'ala walladheena amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. A daidai wannan gaba malam yana bayani akan cewa mafi hadari, mafi girman matsala wanda ke nuni akan irin tadan mutanen jahiliya, ko mafi hadari shine ya kasance imani bai samu zama a cikin zuciya ba, sannan kuma zuciya ta rika kyautata miyagun tadoda da aqilu da ibadu wanda aka gado su daga ahlul jahiliya. Shine malai yake cewa duk zuciyar da ta da waɗannan sifofi guda biyu, ko ta cika, ta bunƙasa, ta koshi da hasara. Waɗannan sifofi guda biyu, sifa ta farko zuciya ta kasance ba ta karɓi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sifa ta biyu kuma zuciya ta rika ganin abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau. To waɗannan abubuwa guda biyu idan sun faru gabawa, to shikenan nasara ta fada ga wannan mutum ko ta kowace irin kofa. Har shi ne muka yi bayani a nan cewa a nan za ka gane mahimmancin zuciya, cewa zuciya babban al'amari ne. Har malamai suna kiranta ita ce sarauniya a gangan jiki. Duk wata gaba a cikin jiki ita kamar wata runduna ne wacce take aiki ga wannan uwargijiyanta, ita ce zuciya. Idan zuciya ta kyautata, sai kaga sauran gaba na gangan jiki ya kyautata. Yayin da zuciya ta baci kuma, sai kaga gangan jikin dan adam shi ma ya baci. To sannan mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya sifanta wanda ya aqidantu da waɗannan aqidoji guda biyu, ya ƙi karɓan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma yana ganin tadin jahiliya abu ne mai kyau. An sifanta shi da cewa shi ne fi kowa hasara, saboda shi wannan wato ya haɗa fitintunu guda biyu, ya yi imani da ƙarya, ya kuma kafirce ma gaskiya. Duk wanda ya kafirce ma gaskiya, to wannan yana cikin hasararru, ya kuma yi asarar ni'ima dawwamammiya ranar tashin alkiyama. Duk wanda ya imani da manna, shi kuma wannan kowane mummunan abu ma yana iya sauka a kan shi. Da haka duk wani alkhairi da Allah ke ba waɗanda suka yi imani da gaskiya, shi wancan da bai imani ba ba zai samu ba. Haka nan duk wani sharri da ke sada waɗanda suka yi imani da ƙarya zai samu, to shi ma wannan za a sada shi. Da haka kenan ba shi da wata alkhairi kuma ya cika a kofan sharri. A daidai wannan gaba muka tsaya, insha Allah ta'ala yau za mu duba. Malam yake cewa al-mas'alatul ula, mas'ala ta farko wacce take ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba mutanen jahiliya akan ta, yace annahum yata'abbaduna bi ishraki as-salihin fi du'a'i Allah wa ibadati. Su mutanen jahiliya sun kasance suna gwama salihan bayan Allah a cikin irin bautan da suke ma Allah da irin roƙo da addu'a da suke fuskantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Yuriduna shafa'atan inda Allah, suna kwaɗayin ceton waɗannan mutanen kirki a wurin Allah. Bi wannihim anna Allah yuhibbu zalim, suna zaton cewa Allah yana son haka. Wa anna salihina yuhibbunahu, haka nan ma su ma salihan bayin Allah suna son haka. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ya'buduna min dunillahi, cewa su mutanen jahiliya suna bautan koma bayan Allah. Ma la yadhurruhum, abinda ba zai cutar da su ba. Wa la yanfa'uhum, ba zai amfanar da su ba. Wa yaquluna ha'ula shufa'una inda Allah, amma suna kafa hujja da cewa waɗannan su ne za su ba mu ceto a gaban Allah. Kamar yadda Allah ya kawo wannan aya a cikin surati Yunus. A suratul Zumar kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, waɗannan waɗanda suka riƙe koma bayan Allah, suka riƙe su a matsayin waliyai, suna jibinta musu al'amuran na neman jawo amfani ko tunku da sharri. Idan ka tambaye su dalili, sai ka ji suna ce maka ma na abudhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, mu ba ma bauta musu sai domin muna son su kusantar da mu kusanci mai yawa, mai nisa, kusanci mai ƙarfi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A daidai wannan gaba, malam ya kawo wannan matsala, ita ce matsalan kora shirka, babban matsalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara saba wa mutanen jahiliya a kanta, ita ce matsalan shirka. Ya zo ya sami ahlul jahiliya suna shirka da Allah ta ƙofofi ɗayan biyu, ko dai ya zamto ba sa ma bautan Allah kwata-kwata, shirkan kawai suke yi, suna bautan wani Allah, ko kuma ya zamto suna bautan Allah suna kuma bautan wani Allah. Duk waɗannan ƙofofi guda biyu ƙofofi ne na shirka. Akwai wanda yake dama sai shi bai imani da Allah ba, ya yi imani da bautan rana, ya yi imani da bautan wata, ya yi imani da bautan taurari, ya yi imani da bautan duwar wasu, ya yi imani da bautan saniya, kowa dai da irin abin da tunanin shi shato masa. To akwai kuma waɗanda yake sun san Allah, sun san Allah, suna kuma riya cewa suna ibada ne ga Allah, amma a gwama da wannan kuma suna gwama wani Allah da Allah a cikin wannan bautan da suke ma Allah. To duka dai waɗannan guda biyun shirka ne kafirci. Duk wanda bawa yayi a ciki, to ya fada cikin halaka, ya fada cikin bata. To sai aka sami mutanen jahiliya sai suna bautan salihan bayin Allah, yayin da suke neman wata bukata kenan lokacin da za su yi addu'a, ba sa addu'a kai tsaye zuwa ga Allah, ba za su ce ya Allah, su kira Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, su ce ya Allah ka ba mu abu kaza, ka ba mu abu kaza, ka ba mu abu kaza, ko ya Allah ka tunkuɗe mana abu kaza, ka tunkuɗe mana abu kaza, ka tunkuɗe mana abu kaza na sharri. Maimakon su yaka, to ba sa yin haka. Sai dai abin da suke yi shine sai su samu waɗansu mutanen kirki waɗanda in ma dai sun yi rayuwa da waɗansu annabawa an fahimci, tabbas mutanen kirki, tabbas mutanen kirki, ko nasu ya tabbatar da cewa tabbas mutanen kirki, ko kuma a su ne suka naɗa musu kirkin da karan kansu. To sai su sami irin waɗannan mutane, idan yana da wata bukata sai ya je ya faɗi ya rusuna a gaban wannan wanda ya aminta da shi. Allah gafarta mana, ina da buƙatuwar haihuwa, matata ba ta haihu ba, a taimaka min da ɗa. Allah gafarta mana, ina cikin damuwa da ƙunci da sharri saboda talauci da rashi. Allah gafarta mana, ina neman a bani mafita. Maimakon ya roƙi Allah sai ya koma yana roƙo wani Allah subhanahu wa ta'ala. To shine nan malam ya fara bayani. cewa annabi ya ta'abbaduna bi ishraki as-salihin suna bautan Allah ta hanyar gwama salihan bayin Allah fi du'a'i Allahi a wurin addu'a zuwa ga Allah wa ibadatihi da kuma bautan da suke ma Allah subhanahu wata'ala mun sani cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce kololuwar ma ibada saboda kamar yadda kuka sani mun sha yin bayani cewa addu'a ta kaskashi akwai du'a'ul mas'ala akwai kuma du'a'ul ibada akwai addu'a ta roƙo ka daga hannu a bani kaza a tunkuɗe min kaza a tunkuɗe min kaza kai roƙo kenan karara akwai kuma du'a'ul ibada bauta zaka yi amma wannan bautan ko baka bude baki ka ce ga abin da nake fadi ba ai wani abu kake fadi kaman wanda ya salla ai ko bai ce ya Allah aljanna nake so ba an san tun da ya salla yana fadin aljanna an san tun da ya salla yana tsoron mutane to wannan yana alamta ashe ibadan da kake ma Allah ita ma roƙo ce ila an fahimta to duk wanda mutum ya dauka a ciki ko dai mutum ya samu wadansu salihan bayin Allah sai ya tasa su yana roƙon su akan su biya bukata ko su kuɗa wani shari ko kuma ya rika yin musu wadansu ibadu wanda ake yin ma Allah a matsayin bauta ana kwadayi a wurin Allah sai ya rika yin musu sai wani ya ruku ga wani sai wani ya sujada ga wani sai wani idan ya zauna a gaban wani shehi ko wani malami sai ya zauna irin yadda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin sai ya zauna cikin kununti da kaskantar da kai to ko bai ce ya shehi a bani ba to yayi aikin ibadan da ake ma Allah ana fadayar rahama ko tsoron azaba to ya dauki wannan abin yayi ma wani Allah a wannan lokacin yana nuni akan cewa yana fadayin wani abu a wurin Allah ko a wurin wani Allah ko kuma yana tsoron wani abu a wurin wani Allah to abinda mutanen jahiliya suke yi kenan abinda suke yi kenan duk da kasancewan wato ba kadai salihan bayin Allah ne mutanen jahiliya suka rika gwama Allah da su ba suna ma Allah shirka da su ba sun rika gwama bautan Allah da bautan abubuwan ma da suke daskararru ne a ke ba su da rai nan kaga malaya kawo salihan bayin Allah ne amma a hakikalin gaskiya shine mutanen jahiliya ai akwai masu bautan gumaka gunkin da aka sassaka da dutse ko aka sassaka da icce ko aka sassaka da roba ko wani abu daban akwai wadanda suke bautan abin ma da ba a sauƙaƙa sassaka ba in ma ya zama sanam ko ya zama wafan sanam abin da aka sassaka wafan abin da ake bauta ma ko ma bayan Allah ko da ba a sassaka ba kaman bautan kabari kaga kabari idan aka je aka dauki bukato aka kai ga wanda ke cikin kabari wannan lokacin kabarin ya zama wafan mun karanta a cikin kitabun tauhid har addu'a manzon Allah yake yi cewa ya Allah Allahumma la taj'al qabri wafanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na zama wafan wurin da za a mai da shi wurin bauta ya zama koma bayan Allah ke bauta masa to me yasa malam yake bi salihan bayi anan duk da kasancewan kuma ana shirka da Allah ba ta hanyar salihan bayin Allah kadai ba eh akan bauta ma Allah kuma a bauta ma wani mutumin kirki to amma ai ba shi kadai yake yi ba akan bauta ma Allah kuma wani yana nan yana bautan wuta wani yana nan yana bautan gumaka da aka sassaka to malam ya keɓa salihan bayin Allah ne anan saboda al'amarin mutanen kirki ya fi kama zuciya kuma sharrin da ke ciki ya fi boyuwa idan ka ga mutumin da ke bautan dutse idan kai amfani da tunaninka kadai ya isa ya sa kai mishi wuhu dutse fa daskararre bai motsi bai ci bai sha bai magana bai sani ba ka zo ko baka zo ba ko itace a tsakko a sassaka kai ne ka ballo shi daga inda yake ka sassaki can ka cire can ka goma can to sai ko mutum ya koma yana bautan shi sai kaga amfani da tunani kankani za a yi a gane cewa wannan halaka ne daban nan amma al'amarin mutanen kirki to sai wanda Allah ya haskaka masa sai wanda Allah ya haskaka masa saboda akwai wata shubha cewa to yanzu kana nufin wani ba na Allah bane sai mun yadda na Allah ne dauko wanda suke bautan mala'iku in suna da buƙatuwa sai su daga hannu ya mala'ika jibril ko ya mala'ikun Allah ko muka dogara gare ku ku biya mana buƙatuwan mu in kai magana sai ce makana nufin ka ce mala'ika ba shi kusa da Allah to kaga wannan shubhan tana da girma to haka nan sauran salihan bayin Allah saboda an san wannan salihin bayin Allah ya zauna a duniya yayi bautan Allah ya horar da kanshi akan da'a ga Allah kowa yana kyautata mishi zaton cewa shine Allah ne to yayin da wani ya gwamu da shi yana roƙon shi wani abu idan ka zo ka ce ya bari to a wannan lokacin sai abin ya dan faru da cewa kaman kana fada ne cewa wani ba na Allah bane to a lokacin nan kuma sai ka zama ba za a fahimce ka cikin sauki ba to saboda wannan boyuwar da girman hadarin sai malam ya kawo adin ya ce to su mutanen jahiliya sun kasance suna gwama salihan bayin Allah a cikin addu'o'i da suke yi da ya waje ba a yi ma Allah a cikin bauta da suke yi da ya waje ba a baiwa Allah sai su rika hada salihan bayin Allah a ciki yuriduna shafa'atahu suna neman ceton inda Allah a wurin Allah hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da waɗansu daga cikin littafin hadisi سيدنا عبد الله بن عباس مين فسر فدن الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر سيدنا عبد الله بن عباس يباد تاريخ ابن دي فاو كما من سني cewa irin wannan سيدنا عبد الله بن عباس مين باد labarin abin da aka yi ne tun kafin ma annabi ibrahim ballantana annabi isma'il ballantana azokan annabi sallallahu alaihi wasallam to kai tsaye wannan ana kiran shi hadisi ne marfu'i cewa tabbas daga manzon Allah yake shi sayyidina abdullah dan abbas yake cewa abin da ya faru wadannan sunayen mutane ne ba sunan guda biyar la tazarunna alihatakum la tazarunna waddan kar ku kyale bautan wadda shine wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaqutsu wa yaqa wa nasara waɗansu gumaka ne manya-manya wanda mutanen duniya suke bautan su kuma bayan Allah to ina aka samu asalin su shine sayyidina Abdullahi dan Abbas a cikin wannan hadisi yake ba mu bayani cewa ai lokacin nan kafin zuwan annabi Nuh alaihi salam waɗannan mutanen kirkin bayan Allah ne nagartattu bautan Allah kawai suka ta sa a gaba da karantar da al'umma to lokacin da suka mutu ba wai lalle sun yi lokaci ta yi bane akwai yau wannan yayi bayan shekara 50 wannan ya aka yi shi bayan shekara 100 wancan haka dai ba wai lalle lokaci da suka zo ba akwai kuma yin wani ya zama lokaci da suka zo wallahi alam amma dai mutanen kirki ne da gartattu to lokacin da suka mutu suka bar duniya sai shedan ya shirye wani tsari wani strategy da zai bi ya dora mutane akan kafirci da shirka sai ya zo ya kawo shawara cikin wannan al'umma cewa yanzu ku kun ga ya dace a ce malam wani mun san na Allah ne ya zo ya gama rayuwarsa cikin tsoron Allah da sadaukar da kansa ga addini da da'awa zuwa ga Allah ya kamata a ce yanzu ba za mu wani abu da zamu rika tunawa da shi ba kaga wannan shawara ai a zahiri shawara ce mai kyau da malam wane yanzu haka zamu bar abin aka ce eh wannan gaskiya ne bai kamata a ce mu bar abin haka ba to ya kake gani sai ya kawo shawaran cewa abin da nake gani ya kamata a yi shine a je wuraren zaman su da suke karantarwa a dan zana hotunan su ta yadda yake idan ƴaƴan mu suka taso har za a rika zuwa wurin ana cewa to kaga wannan hoton malam wani kenan malami ne na Allah yayi da'awa zuwa ga Allah har ya bar duniya mu ma yanzu albarkacin da'awar sa ce ga mun yanzu muke kan addini a zahiri a lokacin nan babu shirka a ban kasa babu shirka kwata-kwata a lokacin da ya kawo wannan tunanin sai suka ga ai wannan ko tunani ne mai kyau aka ce haka za a yi sai aka je majalisosin waɗannan malamai a ce misali sai gidan malama fakar gumi sai aka zana hoton shi idan ka ji ka dan yi rauni a addini ko kana son ka kai yara yanda zai farfado musu da ruhin addini sai ka tasa yara sai can sai a ji a ce Allahu akbar kun ga malami na Allah waɗanda suka yi jihadi masu ikhlasi ana kyautata musu da tuwa wurin Allah ana nan sai shedan ya ƙara nuna musu cewa to ai in zane zane ne ma wani lokaci zai iya gogewa tsawon lokaci me zai hana kawa dan sassaka ne haka a sassaka haka nan sai suka aminta a lokacin babu shirka a lokacin ne ake son a haifar da shirka sai suka aminta da wannan sai aka sassaka gumaka can majalisin malam wudu aka sassaka gunkin shi can majalisin malam ya'o aka sassaka gunkin shi majalisin malam nasara aka sassaka gunkin shi sai ya kasance a wannan lokacin ba bauta musu ake yi ba bautan Allah ake yi amma idan mutum yana da wata bukata zuwa ga Allah sai ya tunanin cewa bari in je kusa da mutumin malam wani ila Allah zai fi kallo na da idan rahama ila an fahimta kamar yanzu misali wanda ke sanya addu'a sai ka ji wani ya ce maka ai zan tafi umara yana sanya je ɗakin Allah yana ganin zai fi samun gata a can to a wancan lokaci haka mutanen suka koma idan mutum yana da wata bukata sai ya ce to guri ya je kusa da kabarin suwa'an malam suwa'an sai a je kusa da wannan dan gunkin nashi sai a daga hannu a roƙi Allah ya Allah ka ba mu kaza ya Allah ka ba mu kaza ya Allah ka ba mu kaza alfarman wannan babban malamin kun ga inda karamin shirka ta fara shigowa tawassuli alfarman wannan babban malamin da yake masoyinka ne ya Allah to Allah ka biya mana bukata kaga tafiya ta fara tafiya to haka nan abin ya ci gaba har sai da ta kai ga kamar yadda sayyidina Abdullahi dan Abbas yake cewa yace har lokacin da lokaci ya tsawo fa nusiya al-ilmu aka manta da ilimin ma da suka karanta duk an manta da shi fa ubida sai aka bauta mun koma bayan Allah da za a je kusa da su ne ayi addu'a aka zo mataki na biyu za a yi tawassuli da su a mataki na uku sai shedan ya gaya ma su sauran jahilan da suka zo a baya cewa ai iyayenku da kakanninku waɗannan kuma kan suke bauta ma ai ai ba ku gane ba ne daga nan sai aka fara mutumin to shi mahallin shahid anan shi ne irin yadda salihan bayin Allah suke da tasiri idan ba an kwankwaɗi madaran tauhidi ba wurin a koma ana bauta musu tare da Allah subhanahu wa ta'ala to abin ban al'ajabin shi ne idan ka tambayi masu wannan bautan me yasa kuke bauta musu me yasa kuke addu'a idan za ku yi addu'a ko kuke roƙo me yasa kuke musu ruku kuke musu sujada kuna jin su ne suka halicci sama da ƙasa za su ce maka kuna jin su suke azurtawa ko talautawa za su ce maka kuna jin su suke kashewa ko rayarwa za su ce maka a'a to me yasa kuke bauta musu sai su ce yuriduna shafa'atan indallah ai muna neman su cece mu ne a gaban Allah kaje inda halakar ta shigo tunda ai kowa ya ga mutane kirki kamar yanzu misali annabi Isa ba bawan Allah bane Qur'ani da sunnan manzon Allah tabbatar da annabcin sa da manzancin sa kuma ya tabbatar cewa kusancin Allah ne to yayin da waɗansu suka bauta ma annabi Isa sai su ce ai muna yi ne domin ya cece mu a gaban Allah kila kun fahimci matsalar da kyau to haka nan waɗanda suka tasawaliye ko shehunne a gaba yanzu hujjan dai kenan muna neman ceton su ne a gaban Allah wanda ya rike dariƙan shehi wani zai samu ceto iri kaza wanda ya rike wuridin malam wani zai samu daraja iri kaza duk an gina ta ne akan cewa za a samu ɗaukaka a gaban Allah shine malam yake cewa bi dhannihim anna Allah yuhibbu dhalik su suna zaton cewa wai Allah yana son wannan suna zaton haka kaga anan zaka gane cewa cikin kofofin da mutane suke halaka ta sanadiyar shi shine al-dhannu zato na sha fadin wannan anan cewa abubuwa guda biyu duk wanda ka ganshi akan bata ta ɗayan kofofin nan guda biyu ya shigo duk wanda ka ganshi akan bata ta ɗayan kofofi guda biyu ne Qur'ani ya kawo su iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ba wani abu suke bi ba illa dhanna face zato wa ma tahwa al-anfus da kuma abin da zukatansu da rayukansu suka sha'awanta idan kaga wani yazo yana shirka da Allah ta hanyar gwamo wani malami da Allah a cikin bauta ko a cikin addu'a me yasa bi dhannihim anna Allah yuhibbu zalika suna zaton Allah yana son haka kaga ne jefa cikin shirka dhanni zato da ka duk wata bid'a ma da kaga ana yin ce yanzu a duniya a karkashin zato take in ka zo ka ce ma mutum dan mene zaka shimfiɗa farin kalle kana zikiri sai ce maka zikirin a ce la ilaha illallah ba kyau la ilaha illallah wai yana zaton wannan irin salon bautan da yake Allah yana so zanni maulidi san annabi a ce ba kyau zannu yana zaton wannan salon ibadin da yake Allah yana sani to wannan ta jefa mutane a cikin halaka da tadewa da yawa sai kofa ta biyu wa ma tahawal anfus bin san zuciya eh na san ba kyau amma dai haka nake so in kazalika sawwalat li nafsi haka nan zuciyarta ta gaya mun kuma haka zai ai haka wannan kafirin annabi Musa din nan da ne sunan shi
saniri
ai abin da ya gaya mishi kenan kazalika sawwalat li nafsi haka nan zuciyarta ta shato mun kuma haka zai gunki ya sassaka ya kuma kiranye mutane akan abota mu wannan gunkin dan barkin ina dalili ba wani dalili kazalika sawwalat li nafsi haka nan naga dama ba san rai kenan ba wancan dan uwan ƴaƴan annabi adam guda biyu da Allah ya bamu labarin su a cikin suratul maida qur'ani ya ce fa qawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi zuciyarsa ne kawai ta shato shi kawai kashe dan uwan shi sai kashe da haka kenan da shirka da bid'o'i da manya-manyan zunubai ana samun su ma ta hanyar kofan hawa haka na ga dama sai wahalar ga sai samu musulmin da zai ce maka ai muna zina muna neman lada a wurin Allah sai dai gan shi a shine ke zina yana neman lada Allah ka shirya tada amma kowa san zina ba kyau to amma me yasa ake zina san zuciya sha'awar zuciya ne ko ana san a ba zuciya abincin da kake so me yasa ake tauye dukiyan ƴan ƙasa shugabanni suna babake ne san rai ne kawai ina san ne ni da ƴaƴana uku da matana ɗaya ko biyu mu ji daɗi mutum miliyan 100 su shiga cikin wahala san rai kenan me ya hana mu asibiti a Najeriya me ya hana mu titina masu kyau me ya hana mu ilimi nagartacce me ya hana mu tsaro san rai me yasa ƴan kidnapping ke kidnapping san rai suna son su ji daɗi ne ko da ko kai zaka wahala yana son ya rayu ne ko da kai zaka mutu san rai kenan ai dan haka duk wata matsala da ka ganta a duniya ta ɗayan kofofin nan guda biyu ko dai zato wannan ya fi kusa da ibadu ai zaton Allah na so ko kuma san rai shi kuma da nau'o'in bautan da nau'o'in sabo duk suna shigowa ta wannan kofa to su sun yi wannan ne suna zaton cewa wai Allah yana son wannan abin ciki sai suka canza mishi suna maimakon a kira shi shirka sai aka kira shi da sunan yuridu shafa'ata wasu suna neman ceto ne suna neman ceto suna da sunaye da yawa da suke kiran wannan ko su kira shi tawassuli ko su kira shi shafa'a ko su kira shi wisafa wato shamaki neman shamaki tsakankanin ka da Allah to koya ne ne da bi yadda aka kai ga canza ma banna suna ba ta canza daga bannanta idan da mutum ya samu giya ya ce duk mi ittifaki a daina kiranta da suna giya mu riƙa kiranta da suna tsini mu rika kiranta da sunan Jews wace canza wannan hakikan ba giya sunan ta giya sawa'u an kira ta giya ko ko an kira ta zoko ko an kira ta jinja in dai giya ce to giya sunan ta wurin Allah kaman abin nan riba idan aka koma ana kiranta fa'ida ana kiranta fa'ida ana kiranta ihsani wannan zai canza sunan ta daga riba tana nan sunan ta riba ba zai canza ta ba ko ba su fahimci wannan ba sai ana kiranta da shafa'a ai muna neman ceton su to suna zaton Allah yana son haka alhalin Allah baya so ina zaka gane wannan saboda Allah subhanahu wataala ya ce ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ni kadai nake so abota mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke neman taimakon ku kai kadai muke bauta ma to tunda aka ce iyyaka kai kadai to ya kora kuma abota mu wani Allah tunda aka ce ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun sayyidina abdullah dan mas'ul ya ce ai liwahiduni bil ibadah kadai ta ni abautan ba za su yi min su ba wani ba sai dai suka daita da bauta a cikin hadisi manzon Allah ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi in kana da wata bukatuwa roƙon da za ka yi ka roki Allah in kana da wata bukatuwa ka zube ta gaban Allah subhanahu wa ta'ala dan haka addu'a ita ma ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin Allah ce ku roƙe ni zan amsa mu to ka roƙi Allah kuma ka roƙi wani Allah ka gwa ma Allah da shi kenan shirka ta shigo a ciki shirka ta shigo a ciki shi yasa ce qala rabbukum ud'uni astajib lakum ka gaya musu su roƙe ni zan amsa mu idan an fahimci yadda ke da haka da addu'a da kowace irin dangin ibada kadai ta ta ake yi ga Allah ana raba ma Allah da shi da wani to shirka ta shigo ci to suna zaton wai Allah yana son haka Allah halin Allah baya so wa anna salihina yuhibbuna kuma suna zaton cewa su salihan bayin Allah suna son haka suna zaton idan suka yi wa annabi Isa haka to sun girmama shi in suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka sun girmama shi alhalin duka bayin Allah ne karfato ba sa son hakkin Allah a ba annabi Isa alaihi salam Allah ya hakaito mana labarin shi a cikin alqur'ani anta qulta lin nas takhuduni wa ummi ilahayni min duni llahi wani hanzar ya kai mu Allah qala subhanaka kai ne ka gaya wa mutane ku rike ni da ni da uwata abin bauta tare da Allah nan take annabi Isa ce subhanaka ya Allah tsarkiya ka bata gare ni gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq ba ni da iko in faɗa abin da ban da hakiya ce in kuntu qultu faqad alimtu ya allah imma na fadi ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub yake hanzari a gaban allah har yake ce musu yake cewa ma qultu lahu illa ma amartani bi an a'budu allaha rabbi wa rabbukum kalma dai da nake ya musu shine ko bauta ma allah shi kadai shine ubangiji na ubangiji yayin da hanzari a gaban allah subhanahu wa ta'ala ila amfani a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la taquruni kama atratin nasar ibn maryam kar ku wuce kima ku wuce wuri wurin yabo na kamar yadda kirista ta wuce wuri wurin yabo annabi Isa da aka duk wani mutumin kirki bawan Allah ba zai taba yadda ka dauki hakkin Allah ka bashi ba shine qur'ani ya kawo ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا باين الله ne ake daukan hakkin Allah ana ba su to shine sai Allah ke bayani ulaiikal ladina yad'una wadancan salihan da mutanen kirkin da mushrikai ke daukan hakkin Allah suna ba su shine ulaiikal ladina yad'una su wadancan mutanen kirkin da ake ba su haƙƙin Allah yabtaghuna ila rabbihimul wasila su ma gabaki su suna neman kusanci ne zuwa ga Allah أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب هو ني أشكين سوى متعلم كيركين لما النباوة صالحان باين الله هو إنا فابتكاني يا زائي يفسام حسن شجوة الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه سنة فإرهام الله سنة سورة عذاب الله سوى متعلم كيركين كيلم سوما سنة فإرهام الخير أولا الله سنة سورة azaban Allah to wanda ya dauki kuma hakkin Allah ya ba shi yace kuma ni ina neman ne su sadar da ni da rahaman dake gurin Allah su tsamar da ni daga azaban dake gurin Allah shi kuma ai yayi abin da yake shirita kuma basu aminta da karan kawunan su ba to taya zaka ce kai kuma kana neman su su bana ila an fahimta da ka kuma bayin Allah ba sa san haka shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yazo gurin shi yace yace masa ya manzan Allah muna neman taimakon ka a wurin Allah kuma muna neman taimakon Allah a wurin inna nastashfa'u bika ila Allah wa nastashfa'u billahi ilayka manzan Allah ce tirda wannan magana ta ka idan ka ce muna neman taimakon ka zuwa ga Allah amma ina ga kamar ka mun zama yin sai da ban da aminci da bai ma an kuma sai da yin ka ishara ka gani har ka ishara aminci kamar sun yayi zai manzala sai sai yake cewa cire da irin wannan zance na idan ka ce muna neman taimakon ka zuwa ga Allah sai zamu ga mushi manzo Allah muna neman taimakon ka zuwa ga Allah kai mana addu'a Allah ya kaunace mu Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kaza amma ka ce kuma muna neman taimakon Allah zuwa gare ka ai an kaskanta da rububiyar Allah amma idan Allah kasa kenan Allah ne zai je gurin annabi ne ma da farma
na
kun gane da batun da ke to kaga wannan an guwa mu annabi sallama a cikin haƙin Allah nan da nan manzo Allah hankalin sai ta shi ko ire-iren waɗannan yana da yawa a cikin nasosin shari'a duk lokacin da aka gwama wani mutumin kirki da Allah a cikin haƙin Allah abinda Allah yake banta da shi zaka zai fito yi Allah wani to da ka soma mutanen kirkin ba san hakan suke yi ba yace kamar qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ya abuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ma koma bayan Allah wanda koma bayan Allah nan lai ma la yadhurruhum ba zai iya cutar da su ba idan sun yi mishi bauta wala yanfa'un ba zai iya amfanar su ba idan sun yi mishi bauta babu wani malami da idan ka je ka kuni kana mishi ruku'u ko sujada zai iya baka lafiya idan baka dajiya wallahi babu a gaban mu zaka ga ganin shehunne ana musu ruku'u ana musu sujada amma shi ma gobe sai ka ji an ce maka ba shi da lafiya ka ji an ce an tafi shi asibiti idan da yana iya amfanarwa ya amfani kan shi har wani lokaci sai ka ji an ce maka ma ya mutu amma sai kuma a zo ana maka wani shigo ba zargi mutumin da bai hana ma kansa ciwo ba bai hana ma kansa mutuwa ba sai a ce maka wai kuma a gaban Allah a filin tashin alkiyama rana mafi fasa'atu adha wa amru da Qur'ani ya kawo yini mafi daci mafi musiba sai a ce maka wai a ranan nan ne in dai ka bi shi kawai shi ne zai bude maka makofin aljanna ka shiga ala gafarta mallan a duniya ka bude min kofar lafiya ne a duniya nake neman lafiya cuta ta ishe ni talauci ya ishe ni ka yaye min cuta abin nan talaucin man amma wanda ya kasa wannan a duniya sai kuma ya je ranan da ta daci ta fi tashin hankali da bala'i kana sharruhu mustatiran ranan da sharrin wannan yini yana tashi ya sadu da ko ina sai kuma a ce maka a nan ranan ne kuma zai maka gata to kaga ya kamata a ce mutum yayi tunani da hankalin sa da haka ba zai iya tun kuɗe maka wani sharri ba wala yanfa'un ba za su iya amfanar da su da wani abu ba wa yaquluna haula shufa'una inda Allah in aka tambaye su kuna jin cewa sun yi halitta ne ko suna kashewa ko suna azantawa sai su ce a'a ai haula shufa'una inda Allah wadannan sune za su zama masu ba mu ceto a gaban Allah an ji an batar da su an nuna mu cewa wadannan za su ba su ceto a gaban Allah a daidai lokacin da yake annaba manzon Allah yake cewa du'a'ur rusul yawma idin Allahumma sallim Allahumma sallim addu'an annabawa ranar tashin alkiyama shine Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu haka al-Imam Muslim ya rawaito hadisi mun kuma san hadisin da za a je wurin annabawa daban-daban a je wurin annabi Nuh ya yanki hanzari a je wurin annabi Ibrahim ya yanki hanzari a je wurin annabi Musa annabi Isa duk cikan su sun kasa sai a zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma a lokacin nan ne Allah zai sanar da ni wadansu kalmomi nan take sai in fadi in sujada ga Allah kalmomin ma yace ni ma a yanzu ban san su ba sai ranar alkiyama Allah zai bashi kalmomi sallallahu alaihi wasallam to amma kuma wani a gefe yana nan yana ganin akwai kuma wani mutum mai har ya daran mu annabi Ibrahim ya daran mu annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuh shi ne zai yi abin da annabawan nan suka kasa kaga akwai shugo ba zai iya cin al'amarin وقال تعالى او تعالى الله ينهى عن الذين اتخذوا من دونه اولياء ودن سكي ودن سكي ركن كوما باين الله ا متسيين مجئنتا سنا جيبن الامرن سو زوا غاري شي غاري نيما كون تون كديوا sai kaje suna cewa mana abuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa ba muna bauta musu bane sai domin su kusantar da mu zuwa ga allah kusanci mai yawa ba muna bauta musu wajen sun halice mu bane a muna bauta musu ne saboda irin kiman da suke da shi a wurin Allah mun tabbatar da idan muka rabe da su muka dauki abin da ya kamata mu yi ma Allah muka yi musu to su ne za su kai mu Allah ai recording din zai fi daraja fiye da a ce mu muka kai kanmu kun gane hikimar su yanzu ka daga kanu kai addu'a tsakaninka da Allah to su a fahimtar su ba za ka samu kima ba fiye da kaje ka roki wannan shehin in ka roke shi ya amsa maka shi sai ya dauki bukatun sai ya kai ma Allah saboda irin darajar da yake shi a wurin Allah suna ganin kaman wannan zai zama wani abu ne ce muku a wurin sai ma ya ce wa hadhi a'zamu mas'alatin khalafahu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce mafi girman mas'ala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mu mutanen jahiliya akan ta fa'ata bil ikhlas shi manzon Allah sai ya zo da tsantsanta bauta ga Allah tsarkake addini ga Allah shi kadai duk abin da kai ma Allah a matsayin bauta to ba kuma za ka yi wani Allah ba kun gane wannan ka'idar jama'a duk abin da yake akai ma Allah a matsayin bauta to ba kuma za a yi wani Allah ba ana yin wani Allah kuma wannan lokacin ya zama shirka duk abin da akai ma Allah a matsayin bauta ka rike wannan ba kuma a yi wani Allah wani na iya cewa to ai babin addu'an nan roƙo ai akwai abin da zaka roƙi Allah akwai abin da kuma zaka roƙi wani Allah idan ba ku manta da karatun kitabun tauhid ba akwai wasu babu buka guda hudu hukuncin su duk iri ɗaya ne da isti'ana da istighatha da addu'a abubuwan nan guda uku isti'ana da istighatha da addu'a isti'ana istighatha da addu'a da isti'adha hudu kenan wa'annan abubuwan ga baki ɗaya su kowanne a cikin su ya kasu kashi hudu akwai bari mu dubi kan misali da addu'a wa in kana aka ce addu'a da ka ta hada isti'ana da istighatha da isti'adha ita kadai da ta hada amma mu fito da shi ne karar haka bari mu buga misali da addu'a yayin da ka tashi kana neman wani abu akwai abubuwan da yake Allah bai danka shi a hannun kowane irin halitta ba yana hannunsa ne shi kadai kamar abubuwan da suke da alaka da rububiyya to zuwa wurin Allah wani Allah ka je ka roƙo wannan abin to ya zama shirka da Allah an fahimta kofa ta farko ke ababen da yake Allah bai danka su a hannun kowa ba ya bar makansa ka je wurin wani Allah kana neman ya baka wannan shirka shi a cikin rububiyya kamar irin su kashewa, rayarwa, azantawa da makamantansu. Akwai kofa ta biyu ita ce ababen da yake Allah ya danka su a hannun waɗansu daga cikin bayi suna iya yi to shi kuma wannan ya halasta shi ne irin ce mukekeniya da ke tsakankaninmu yau da kullum da Allah in kana da riga ka bani ai Allah ya daddare gurin a hannun bayi kuma Allah ya halsu in ka nemi irin wannan da Allah in kana da 500 ka bani da Allah in kana da 0 ka bani ai duk wannan abubuwa suna Allah ya danka su a hannun bayi to yin wannan addu'an shi kuma ya halasta roƙo irin wannan ga wani Allah ya halasta ofan ta uku shine abin da yake eh Allah ya danka shi a hannun waɗansu daga cikin bayi amma kuma wanda zaka roƙon ba shi a wurin wannan ma kofin shirka ce saboda yayin da kake roƙon wani Allah da ba shi a wurin akan ya baka kaman kana kudurta cewa ya san gaibu kun fahimta yanzu misali idan da mutum ya lade a baya can sai ya taro ko ina taro liman liman ka bani kaza liman ka bani kaza liman ka bani kaza kila ina roƙon liman ya bashi babari dan da yasa ba wai ina roƙon Allah ya sa liman ya bashi ba ina roƙon liman ni dai a bani kaza liman ka isa kai wannan abu liman a bani amma fa liman din bashi a wurin bai ma san ana yi ba wannan shirka ce kamin yana jin cewa kenan wannan wanda yake girmama wannan ya san gaibu da haka yana maganar nan maganar za ta fada kullun kaga wannan shirka ce to kofa ta hudun ita ce shiriri ta da bankaura wannan ba ta da wani kunci a shari'a sai dai kawai mutum ya zama shiririci mari kan gado shine ka roki dan adam abin da yake Allah ya danka abin a hannun dan adam amma shi wannan dan adam din ba yi da shi shi ba yi da shi ina misali sai azo wani ya same ka ya ce wani da Allah taimakon yake so kai wanda Allah sai mun jirgi jirgin sama wallahi tafiya maka nan ina shauƙin tafiya maka don Allah sai mun jirgi ai dariya kun ga kuma ku kwashe da dariya ya maka maka yazo gidan ka da safe don Allah sai ka ji ka fara tambayan wai Allah wani ko ya dan samu ta bawon hankali to kaga wannan alamar kawai safaha ce wawanci ne da shiririta to wa'annan duka babu duka guda hudu ne da na kawo akan wannan zaka dora mu akwai abin da Allah ya bar maka kansa ka nemi tsarin wani Allah a cikin abin da yake Allah kadai shi ke tsara bayin shirka ne akwai abin da yake Allah ya sanya mutum yana iya tsare ka in yana gurin ka roke shi babu laifi in kuma ka roke shi ya tsare kan alhalin ba shi a wurin shirka shi ko kuma ya kasance abin da yake ba ma zai taba iya tsare ka ba jama'a an fahimta shi ne sai manzon Allah ya zo da ikhlas yahuda tsantsanta bauta ga Allah wa akhbar ibadi labari annahu dinullahi cewa ikhlasin nan fa shine addinin Allah kuma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din umurin da aka yi musu kenan sun tsarkake ma Allah addini duk abin da suka yi ma Allah a matsayin bauta to ba za su yi ma wani Allah ba kuma Allah shi kadai ake ba shi wannan haƙƙin wannan shine addinin Allah allazi arsala bihi jami'ar rusul wanda da wannan ne Allah ya aika dukkan annabawa ga baki din su wa annahu la yaqbalu min al-a'mal illa al-khalis cewa Allah baya karban aiki ko min yawan aikin sai dai idan an tsarkake ma Allah aikin shi har wani hadisi kudusi yazo cewa man ashraka ma'iya fihi ghairi a cikin wannan hadisi yake cewa idza menene man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda yayi aiki kowane irin aiki ko min yawan aikin ko min kyan aiki amma kuma sai ya gwama wani Allah da Allah a cikin aikin Allah sai to abiya mi cewa taraktuhu wa shirkahu na kyale shi na kyale wannan abin da ya shirkan da ya ci a ce cha sa inda tara duka na Allah ne amma kashi daya kai ne ga wani Allah to Allah ya ce a gaya mu bawa cewa bai san aikin bai kuma san ma'aikaci to shi yasa nan yake ce maka Allah baya karban aiki sai wanda aka tsarkake Allah a ciki wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu kuma Allah ya bada labari cewa duk wanda ya aikata abin da ahlul jahiliyyati suka kyautata shi suka kawata shi suka ce abu ne mai kyau faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lilzalimin min ansar annan ne ne kara wato hakika Allah ya haramta mishi aljanna kuma makomarsa ita ce wuta domin abin da ya shirka ne shirka kuma mun sani innahu may yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad haramallahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta mishi gidan aljanna wama wa hunna makoman sa ita ce wuta wama lil zalimin min ansar azzalimai ba su da mai taimako a gaban Allah to a karshen gaban sai malai ce wa hadihi hiya al mas'alatu allati tafarraqa an-nas li ajliha wannan ita ce mas'alar da mutane suka rarraba saboda ita bainan muslimin wa kafir wadansu suka zama musulmi wadansu suka zama kafir wadansu aka zo musu da gaskiyar tauhidi da ingantacciyar aqida kadai ta Allah cikin bautarsa cikin addu'o'i cikin nau'o'in bautan Allah aka ce musu Allah kadai ake fuskanta da ibada Allah kadai ake fuskanta da bukata Allah kadai ake fuskanta in ana neman tsari sai dai cikin abubuwan da yake Allah ya danka shi a hannun dan adam a rayuwa wannan kuma kowa yana iya mallaka yana iya abin nan sai suka ce su ba su yarda da wannan ba to a wannan lokaci sai mutum ya kafirta wanda ya ce na sallama na yadda na mi kauya to a wannan lokaci sai ya zama shine musulmi kaga mutane sun samu sabani kenan wa indaha waqa'atil adawa kuma annan ne fa adawa ta samu hasani duk wata gaba da kaga ya shiga tsakankanin annabawa da mutane to ta sanadiyan wannan kar a bauta ma kowa sai Allah kar a roƙi kowa sai Allah to anan ne su kuma dancin mutane sai su ce dan mene sai ga annabi Ibrahim da shi da mahaifinsa a ce maka alkanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim iz qala liqaumi inna bara'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda adawa ta faru ne saboda an ce su bari sun ce ba za su bari ba har ma ibin shi ma yake ce mishi in baka bari ba sai na jefe ka shine malai yake cewa wali ajla shara'a shuri'a al-jihad saboda kuma tabbatar da wannan aqidar ne Allah madaukakin sarki shar'anta jihadi wanda ya tsaye da ita ya kubuta wanda bai tsaye da ita kuma a yake shi kamar qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillahi fi yaqisu hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu wata fitina a bangasa menene fitina kenan ashirku ku yake fa sai ta zama a ban kasa babu wata shirka waye kuna dini kulluhu lillah addini ka baki daya zama Allah ake ma lillahi Allah kadai ake ma ba a yin ma Allah kuma ai ma wani malami ko ai ma wani annabi ko ai ma wani wali ko ai ma wani salihi daga cikin salihan bayin Allah wannan ita ce matsala ta farko kuma ina ga za mu dakata akan ta insha Allah ta'ala a zamanin da muke mishi misali Allah ka shirya ta mu fadura ba kan daidai ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon din ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon din ka dan da tambaya daya ko biyu sai mu amsa na sai mu salla na alaikum salam amin amin masallah imani na So abu na farko dai da ya wajaba kowa ya kudurta shine wa idza maritu fa wajhi waraka gaba shi dai tana hannun Allah ne amma cikin ababen da Allah madaukakin sarki kuma ya sanar da bayinsa magunguna magani kuma dama mun sani cewa wasila ce ba gaya bace wasila ce kamar yadda ka san abinci ba shike kosarwa ba koshin na wurin Allah ne amma cin abinci wasila ce kamar yadda ka san ruwa ba ita take kosarwa ba wasila ce kosarwar na hannun Allah ne kamar yadda ka san wuka wasila ce ta yanka amma ba ita take kisa ba Allah ke yi kamar yadda ka san wuta ba ita take kuna ba ita wasila ce shi yasa in Allah ya ga dama ce tasiri in Allah ya ga dama ka ce tasiri an jefa annabi Ibrahim a wuta iri iri Allah ya cire tasirin kuna ko bata kona shi ba an yanka annabi Isma'il da wuka Allah ya cire tasirin yankan bace tasiri ba wani yana iya kincin abinci kuma ya koshi da izinin Allah kamar manzo Allah sai ya bada bayanin cewa abincin mummune a zamanin Dujjal tasbihi ne abincin mala'iku ne ba abinci a lokacin nan ana ta fafata yaki ne kawai da Dujjal da haka abincin mummune menene subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wannan shine balance diet dinka a wannan lokacin da haka ga wannan abincin wasila muke cinta wani lokaci kana iya cin ma abinci a yanzu ai ka ci abincin amma kuma cikin minti 5 goma ka ji kana jin yunwa so ala ayyi hal kamar yadda ka san haka to haka nan magani yake sababi ne hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah ke warkarwa da haka abu mutun ya kudurta cewa waraka tana hannun Allah mutun ya kudurta cewa magani da zan sha sababi ne amma hakikanin mai farar da abubuwan shine Allah to daga nan kuma ya halasta mutun ya je nemi magani idan dai maganin bai kauce ma shari'a ba magunguna dama tajriba ne Allah haka kama wani ya gane ganye kaza na maganin kaza ko zama a inuwa na maganin kaza ko abu kaza yana maganin kaza in an baka wadannan sharai in dai babu abin da ya ci karo da koyarwar addini babu laifi mutum kaman a ce wannan maganin da ruwan sanyi ake wanka ake wanka babu laifi ba za a ce ba wata shari'a da za ta ce dole sai kai wanka da ruwan zafi ila afancin da kyau yawa ko kuma a ce wannan maganin kafin a ci abinci ake sha babu laifi babu wata shari'a da ta ci karo da wannan amma a sanya sharadin da ya ci karo da shari'a to anan ne damuwa take shi ma din idan akwai kofar da zai iya halasta dauka baka magani ka sa ido a ce to in baka sa sai kai awa 10 baka tafi wurin da ruwa ba ba za ka ce ni wallahi dole sai ni a loda ba sai ka je kai taimama tunda shari'a ta zo da abin nan shi wannan ababin magani duk ana iya yin wannan to ala ayyi hal dai babu ne bi in an ga irin waɗannan an aminta da su an nemi magani a gurin su babu ne sai dai in mutun ya ga abin da ya kauce ma shari'a karara to a wannan lokaci kuma sai ya nisance shi abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ya Allah abinda ya dame mu na fitintunu a wannan kasa Allah ka daukake mana Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka yaye mana talauci da wahala da kakanye kai ya Allah wannan zabe da ke fuskanto mu a wannan kasa ya Allah mun ba da kanmu gare ka ya Allah kai mana ke shawon zaki ne alkhairi ya Allah wa yau da dubara ta kare mana ya Allah ba mu da zaki sai abinda ka zaba Allah kai mana zaki ne alkhairi Allah ka dora mu akan daidai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin